Zanga-zangar kawo ƙarshen hukumar 'yan sanda ta musamman da ke yaƙi da 'yan fashi a Najeriya, wato SAS, a yanzu haka ya rikide ya koma na neman kawo garan Bawul a harkokin gudanar da mulki a Najeriya. Wani matashi mai suna Thompson Danan da ke cikin masu gudanar da zanga-zangar a nan garin Jos ya ce banda batun kawo ƙarshen SAS suna kuma buƙata gwamnati ta duba matsalolin da ƙasar ke ciki ne don yin gyara.
Mu ne muke SAS a wurin gwamnati, su ne suke cin amanarmu. To haka duk da wannan abin da muke yin nan, muna so mu kashe irin governance nan ne a ƙasarmu, wanda ba su mutane su ji daɗin rayuwarsu. Muna so mu zama musu masu bauta har mu mutu, yaran mu zama masu bautan yaransu. To ba mu so, muna so a fara sasanta abubuwan ne a gyara shi.
Malaman addinai na da gagarumin muhimmanci wajen jan akalar mabiya kan turba da ta dace. Daraktan ilimi na kungiyar Jibris a nan jihar Plateau, Alhaji Abubakar Imam Gana, yace fitowar matasa suna zanga-zanga akan titi ba shi da wani fa'ida.
Ni ina ganin ba daidai bane a tashi a fito wannan zanga-zanga a tare hanya a tsinka ma mutane zuciya. Mafita shine wato in abu ya faru a ƙasa, in abu gwamnati tana yin abin da bai dace ba, sai ku samu wani wanda yake rubutu wanda zai ba ma gwamnati sako da wuri. Yin zanga-zanga yana komar da ƙasa baya. Yaushe muka fita akan rikicin coronavirus? Mun fita tattalin arzikin mu yayi ƙasa, yanzu kuma ya fara farfadowa.
Shi ko rabaran Solomon Guruza na majami'ar Ekwa ta cibiyar koyon tauhidi da ke nan Jos yace matasa sun fara gane 'yancin su kenan.
Abu daya SAS ya sa jama'a suka fita titi, to kin ga da mutane suka gane cewa ashe za mu iya mu yi haka har mu sa gwamnati ta canza salon abinda ta sa a gaba, to lalle wasu abubuwan da suka matsa mana. Alal misali maganan makarantu, yara suna gida ana strike, koda an ce an dawo makaranta malamai suna yaji. Akwai maganan lafiya, asibitoci da sauransu, akwai wasu abubuwa da yawa. In kika lura yanzu mutane sun fara maida hankali akan waɗannan abubuwan, har ma sun fara korafin cewa albasai da ake biyan waɗanda suke National Assembly yayi yawa da sauran abubuwa makamata. So yanzu abin da ke faruwa shine mutane sun fara gane haƙinsu. Wannan shine ɗaya a cikin lokacin da yawa wanda za a ce mutanen Najeriya sun ɗauki bambancin addini, bambancin ƙabilanci da ɓangaranci sun aje a gefe.
Wani mai fashin baki kan lamura a jihar Nasarawa, kamar Buhari na Ta'ala, cewa yayi
abin da suke yana da kyau, kuma zan iya ce kuma ba shi da kyau. Da 'yan siyasa mu suna da tausayin talaka, suka ba mu duk abubuwan da za su ba mu, da ba mu kai wannan wajen ba. Rashin amfanin zanga-zangan shi ne tunda mutanenmu, yu matasan Najeriya, kun yi kuka irin wannan har aka yarda aka ba ku kunni. Ya kamata ku janye, wallahi reform ba rana ɗaya ake ba. Ya kamata su ma su ba gwamnati lokaci.
A halin da ake ciki dai, gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya kafa kwamitin bincike kan ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da hukumar 'yan sanda suka yi da zimmar samarwa waɗanda aka cuta haƙƙinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.